أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا أم مسلمي، muna ƙara gode ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halice mu kuma ya ba mu ikon sanin addinin shi da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya amfane mu cikin wannan darussa din dan mu ƙara fahimtar addini fiye da yadda muka fahimce shi a can da insha Allah subhanahu wa ta'ala. A yau za mu shiga cikin sabon fasli wanda shi mai wannan littafi din ya yi bayani kan cewa wannan kamar darasi ne na biyu, amma kamar yadda muka ce fasli ne. A ƙarƙashin shi akwai abubuwa waɗanda sun kai wajen su 12 kenan. Abubuwa ne guda biyu manya-manya. Abu na farko a ƙarƙashin shi akwai abu 8, abu na biyu a ƙarƙashin shi akwai abubuwa guda 4 wanda suka tashi kenan gaba ɗaya su 12. Abu na farko wanda za mu iya mu sani cewa cikin wannan fasilin menene muke son mu karanta? Muna son mu karanci wani abu wanda yake mai tarin muhimmanci, shine mu san mutum da halitta kenan wannan rayuwa din a mahanga ta musulunci. Mutum yaya yake ne da halitta da wannan duniya din a tunani na addinin musulunci kenan. Saboda bada jawabin wannan tambaya din ko kuma wannan mawdu'in shine za mu zo da bayanai kamar yadda muka ce. Na farko daga cikin wannan bayanai din za mu san menene matsayin mutum cikin musulunci. Farko kenan ya kamata mu san menene matsayin mutum a cikin musulunci. Shin mutum mai daraja ne, mai matsayi ne, wani irin matsayi gare shi a cikin addinin musulunci? To cikin wannan bayanin wannan mawdu'in na sanin mutum a cikin musulunci za mu zo da abubuwa guda 8 insha Allah subhanahu wa ta'ala. Na farko fitra da tauhidi kenan. Akwai abin da ake ce ma fitra, wanda da Larabci ana ce mai fitra, kuma da Hausa wasu Hausawan suna ce mai fitra, ma'ana kenan zati. In mutum bai sani ba asalin halitta kirkira na dan adam shine fitrar shi lokacin da yana tsabtataccen shi bai tare da komai, shine asalin fitrar shi. Kahin ya hore rayuwa wasu abubuwa na rayuwa su zo su same shi, yazo dauki wata tabi'a wadda ba ta da kyau, wata tarbiyya wadda ba ta da kyau, shine ake ce ma fitra. Sannan zamu karanci na biyu cikin wannan menene mutum a wata ma'ana da ake cewa mutum wai mai zabi ne kenan. Muna son mu san mutum yaya yake mai zabi. Shin mai zabi ne ko ba mai zabi bane, koko duk ayyukan shi wajibi ne yayi? Kamar mi? Kamar masu yin sabo. Shin masu yin sabo kamar yadda in aka ce su bari suna jin kamar ba su iya bari, kamar sabon yana kiran kansu ne, kamar suna jin suna matsa ma kansu ne, ko kuma suna jin akwai wata kudura wadda ta haika ƙarfin su ita ke matsa musu su yi abin kenan? Ba ma wai su ke matsa mu, a'a akwai wani abin da ke matsa musu wanda yake sa su yi abin. Suna ganin kenan su ba su iya sabar wannan sabo din. Shi ma za mu kawo wannan mas'ala din mu yi bayaninta, har ma mu kawo misali wanda mun gani a cikin rayuwar mu ta yau da kullum. Sannan abu na uku za mu san meye mutum abin tambaya ne kenan. Mutum wata rana za a tambaye shi wannan kenan. Ya kamata duk dan adam ya san da wannan, saboda mi can mun san cewa ba alice shi ba mi kara zube, a'a akwai tambayoyi da za a mishi kan shin ya bauta ma Allah, shin yayi sallah, yayi azumi, yayi zakka, ya dai haji, ya taimaki marayu, duk ayyuka wanda Allah subhanahu wataala ya shar'anta za a tambaye shi me yayi yayi musamman haƙoƙin da aka bashi haƙin iyaye haƙin ƴaƴa haƙin makwabta makwabtaka da dukkan sauransu za a tambaye shi yayi da su ya kula da su ko bai kula da su ba kenan mutum abin tambaya ne shi ma za mu zo cikin wannan darasi din sannan za mu karanci wani abu wanda shi ma wai menene mutum kenan da dan uwan shi mutum musan cewa daidai suke kenan wani bai yi wani ba sai dai in wani ya dage cikin neman wasu abubuwa wanda zasu sashe ne wanda Allah ya yarda da su kamar mai kamar taqwa da tsoron Allah kenan wanda yayi ku tsoron Allah to shine zai yi ku anan ne ake samun gwaraza anan ne ake samun wanda Allah ya fi so a gona taqwa kenan dan uwana in kana son ka zama abun burgewa a wurin Allah subhanahu wataala ka zo ka shigo gonar taqwa ko ka shigo hilin taqwa inda nan ne ake gane masu ibada majin tsoron Allah a boye da bayyane masu tashin dare masu taimako a boye da bayyane anan ne ake gane kenan wannan bawa din yayi wani saboda haka kenan shi ma wannan bahasi ne mai muhimmanci wanda zai zo insha Allah sannan zamu san menene cewa duk bawa in yi aiki za a saka mishi wannan shi ma zamu zo kan bayanin wannan sannan na gaba zamu san rayuwa mece ce mai kyau ce wadda kenan take jiran mutum rayuwa mai kyau wadda ke jiran mutum ita ce rayuwar lahira kenan mutum yayi kokari ya dace da wannan rayuwar wadda ake jira wadda ta hiwar ga rayuwar ta duniya sannan cikin shi ma abu na bakwai zamu san cewa mutum mai karama ne Allah ya girmama dan adam shi ma zamu karanta wannan sannan abu na takwas inci na mutum musan cewa mutum mai inci ne ba bawa bane na wani kawai bawa ne na Allah kenan bauta Allah kadai ake bauta ma ba bawa bane na kowa mutum a cikin wannan zamu karanta sannan kuma bayan mun gama wannan abun wanda a kalkashin shi akwai abubuwa takwas kenan matsayin mutum a cikin musulunci mun karanci abubuwa da ke karkashin shi guda takwas za mu zo mu karanci abu na biyu wanda matsayin rayuwa a cikin addini ita ma rayuwa din a cikin addini muka ce tana da wasu abubuwa guda hudu wanda na farko abinda ba Allah ba mu san cewa menene halitta ce ta Allah duk abinda ba Allah ba kenan mu san cewa halitta ce ta Allah kuma Allah ne ya halicce ta kuma za mu san abu na biyu cewa duniyar nan da muke ciki ba fa dawama za ta yi ba tana da ƙarshi duniyar nan za ta ƙare kuma duk abin da ke cikin duniyar nan shi ma zai ƙare kullu man alaiha fan kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa dukkan abin da ke saman ƙasa zai ƙare sannan abu na uku za mu san rishin takaituwar halitta da abinda ake gani kenan mu san cewa wai halittar nan da muke gani ta duniya wa'anda abubuwan da muke gani ba fa su kadai bane halitta ta Allah kamar yadda mun sani wannan magana da muka gai kai ma mai saurayi na kana gaskata ne saboda mi ka san akwai aljannu musamman a kasashen mu na Afrika a yanzu ana samun tashin hankali na kamun aljannu suna zuwa su kama mutum sai an zo amma mutum ruqiyya a fitar da su kenan wani abu ne wanda yanzu al'umma mu sun san da cewa aljani akwai shi kenan ayat da Allah subhanahu wataala yake cewa wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kenan bai halice mutum da aljini mun san kenan lalle Allah ya halici aljannu su ma kawai ba wai mutane mu da muke ganin junanmu ba kenan ba abubuwan da kawai zan iya taba ko in gani da idanuna, ko in ji kamshin su, ko in dandana su, ko in ji muryar su. Wai su kadai ne abinda Allah subhanahu wataala ya halitta, a akwai wasu halittu daban. Sannan abu na hudu abinda zamu karanta cikin wannan shine duniya halitta ta aka yi kamar yadda ta mun gai, amma nan muna son mu nuna cewa Allah ne ya halicce ta. Mahalicin kowa da komai shine Allah subhanahu wataala. To kafin muke shiga cikin wannan babbar abinda muka ishara kenan, saboda mutane su ji wa'annan abubuwan kuma su biyo mu daki daki, zamu yi bayani kan wa'annan abubuwan insha Allah. Wannan abubuwan zamu yi bayanin su ne ta hanyar dogara da abinda Alkur'ani yazo da shi, ma'ana duk zamu kawo hujjoji cikin Alkur'ani, sannan kuma zamu kawo hujjoji cikin ruwayoyi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma na ahlul bait alaihi wassalam. Sannan kuma abu na uku zamu dogara kan ilimi, abinda mutane suka ce akan shi, wanda suka gano hakika, wanda suka gano ayo da kullun, kenan hakika ta rayuwa ta duniya ta yau. Sai abu na farko wanda muna iya farawa duk da lokaci tana yawa ya kware mu, amma shine abinda muka ishara kan cewa menene mutum da muhimmancin shi da matsayin shi a cikin musulunci. Menene matsayin mutum a cikin musulunci? Shi mutum kamar yadda muka sani yana da matsayi mai girma a wurin Allah subhanahu wataala, sannan kuma yana da girma da matsayi a cikin addinin Allah subhanahu wataala, ma'ana addini da Allah ya kafa shi don ya ƙara nuna mu irin muhimmanci da matsayin dan adam ne. Saboda haka abinda zamu sani cikin wannan darasin cewa mutum an halice shi da abubuwa guda biyu: gangar jikin shi wanda ke tare da ita, haɗi da kuma mi ruhinsa. Wannan abubuwa guda biyu Allah subhanahu wataala da su ya halici mutum, da su mutum yake rayuwa, amma lokacin da zai mutu gangar jikin shi ita ce take ƙarewa, ba ruhinsa ba. Ruhin dan adam yana nan, ba zai ƙare ba. Saboda haka nan mutane su sani cewa mutuwa ba wai ƙarshe bane shikenan na dan adam, a'a, akwai wata rayuwa wadda za a koma, wadda za a taro mutum da wannan ruhin nasa, a hada shi da kuma gangar jikin shi. Shi yasa ma muke samu a cikin wata aya wadda Allah subhanahu wataala yake cewa bawa zai samu kanshi yana cewa la'alli a'malu salihan fi ma tarakt, sai mi Allah yace kalla innaha kalimatun huwa qa'iluha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Bawa yana gurin a maido shi, me yasa yake gurin a maido shi bayan ya mutu? Kenan ruhinsa har yanzu yana nan, shi lafiyayyensa yana nan, ba shi ne ƙare ba, a'a, an raba shi ne daga gangar jikin da yake tare da ita. Shi yasa ma har bawa zai yi gurin cewa Allah ka maido ni, ka sake maido ni a wannan duniya din, lalle zan bauta maka bauta mai kyau, zan aikata duk ayyukan da kace in aikata kuma da kyakkyawar kama, kamar yadda kake cewa wa man ya'mal amalan salihan. Kenan ni ma ina son in shiga cikin waɗanda suke yin amal as-salih, la'alli a'malu salihan fi ma tarakt, abinda za ka ƙara mani, abinda zai mani saura. Sai a ce kalla, wannan magana yana faɗinta ne kawai, ko da za mu maido shi, saboda mi Allah shi ya san haƙiƙanin ɗan adam, shi ya san shi in ya maido shi me zai yi. Shi yasa zai ce inna kalimatun huwa qa'iluha, kawai yana faɗinta dai ne, wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Bayan wannan akwai wata barzakh, kamar da ake cewa ita ce ta cikin kabari, rayuwar cikin kabari. Za su yi wannan rayuwa din bayan Allah, bayan an hidda ransu daga gangar jikinsu, su yi wannan rayuwa a cikin kabari, wanda daga baya ila yau mai ba'athun za a tada su kuma ranar ƙarshe wadda anan ne za a yi hisabi. Saboda haka kenan mu sani cewa dan Adam yana da ruhi kuma yana da gangar jiki, kuma shi ruhin nan shi ne ya fi muhimmanci, shi Allah kuma subhanahu wa ta'ala ya fi son a kula da shi, a tarbiyyantar da shi fiye da ma ita gangar jiki ɗin. Saboda haka nan za mu tsaya a daidai wannan wurin inda muka kawo kan bayani da matsayin dan Adam a cikin addini. Nan gaba idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu iko, za mu tashi kenan a cikin abubuwan da muka ishara a cikin muqaddimanmu insha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.